Assalamu alaikum. Barkanmu da sake dawowa wani sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau zamu ci gaba da duba batun bacewar yaron nan mai suna Elijah wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Umar. Amma kun da ya gabata ne muka fara ka muku labarin bacewar wani yaro Elijah. Wannan lamari ya faru ne tun shekarar 2019 bayan da aka gano yaron da ma sauran yara da aka sace zuwa kudancin Najeriya. Iyayen wannan yaro sun sake fada cikin rikici kan yaron da sauran wasu mutane uku da su ma suka yi kirarin nasu ne. Mahaifiyar Elijah Esther Tanku ta ce abin da suke so shine ganin ɗansu ya koma hannunsu.
Ina so duk ƙasar Najeriya wanda zai iya taimako ni don mu ba mu da kuɗi ba, duk wanda ya taimake mu Allah zai taimake shi. Duk da ƙasan waje, duk wanda yana jin kukana, ina so taimako ne garin kowa da kowa ya ji kukana, ya share min awayo yaro na ya zo gurina.
Ya kike ji a ranki yaron kin nan baya nan baya hannunki?
Wallahi wani lokaci ma bana cin abinci, wani lokaci nakan rike azumi in yi addu'a. In ce Allah ka taimake ni, ba gurin da ban shiga ba cikin addu'a, ina kan addu'a har yanzu ina kan tafi, ko ina na aka yi inviting dina san tafi, in ba Allah yake min gargadi ba killa ba ni ne wannan ba.
Ya shi Elijah ne kawai danki ko Allah ya sa kina da wasu yara?
Ina da wadansu yara, shine kaman autana.
Yasa kin fi son sama da sauran yaran da suke wajen ki?
Wallahi dukkan su ina son su, amma ban yashe kowa ba.
A kin san dan auta yadda yake shiga rai aiko?
Wallahi yaron nan nace ko zan mutu ne ko zan sha gari ne, ni dai kawai a bani yaron nan abinda nake so kenan.
Shi ma mahaifin Elijah ya tabbatarwa da wannan shiri cewa yaron da suka gani dan su ne.
Sunana Tanko ne batun maganan nan, kamar inda matana ta riga ta fada magana haka muna ta yi buge-buge, mu shiga nan mu shiga nan, mu gan kaya mu a bamu amma an hana mu, an ke a bamu. To ba musamman wani laifi ne muka yi masa mutanen nan ba, ba gurin da ba mu shiga ba, magana na kenan.
Yaron nan an ce da kai kama kamar an tsaga kara?
Kuma yaron nan kuma kwai na ne wanda mun shiga haka ne, ko sun kawo yaro ne haka ne, mutane dina a cikin SAS haka suke ce yaro yayi kama da uba ne, yaro yayi kama da uba ne, kuma haka ne ne.
Faɗa mana idan su ƴan sandan me kake lura in ka je in suna magana, suna bincike ne ko kuma kana ga akwai wani a cikin su da bashi da gaskiya ne?
To ina ganin kamar mutanen nan ba su da gaskiya ba, don menene? Don mu sha muna ta tafiya wurin sasu dinga yi kamar mu ba mutane ba ne, suna yi banza da mu kamar ba mu mutane ba ne.
Ya kike gani a ce kuna da kuɗi irin ku, kuna da miliyoyi da hannunku, da kana jin ku za ku iya karban yaron nan?
To inda Allah ya bani arziki na samu kuɗin haka, ai zan yi an karba yaron, za a iya bani yaron.
Abin da nake nufi, kaddara a ce yanzu da a ce kai ba talaka ba ne, kai mai kuɗi ne, kana gada wannan matsalan ta kai har yanzu ba a karbi yaron nan ba?
Tuntunin da na karba yaron din, ko da ina da kuɗi ne da kake ana maganan nan, zan yi amshi yaron nan ya dawo gidana.
Wato dai matsalar dai ta kuɗi ne kawai?
Shi ne damuwan kenan a wurinsu, ina gani. Tun da yake sun gaya ma APA ya gaya ma matana cewa ba wai mai gidanka bai yi aiki ba ne, haka ina gaya musu da musan dalili ko kuɗi suke bukata a wajen kasu sun mika mamu yaro.
Wato in an je baka sa hannu aljihu, baka ko irin ɗan alherin nan kai?
In mu tafi wajen dai mutan dai wani mu san su a wurin, muna tsanan ba su ɗan wani abu, ga shi su ɗan sharuwa da shi.
Barista Hamza Nuhu Ɗantani shi ne lauyan Abba Kyari wanda a makon da ya gabata ya fara ba mu labarin irin tashifa ɗin da ya gani da idanunsa a ofishin Abba Kyari lokacin da yake bakin aiki.
Da aka je aka yi test ɗin, kuma ba nan ake gwadawa, ina ganin a ko England ne ko America ne, a dai ƙasar waje ake gwadawa, sai da aka ɗan ba da lokaci aka tura sample ɗin da aka dawo da shi Najeriya, result ɗin da ya fito sai ya nuna cewa matan nan da ta yi maka wannan magana da maka jawabi ta zo ta kama ƙaran nan ba ita ba ce ni yaro. Sora ma duk ba su ba ne masu yaran, ɗaya ne wadda ta zo daga Enugu ita ce ni yaron, abinda shi result ɗin ya nuna. Amma ita wannan matan ta riga da ta dage akan cewa ɗanta ne, a haka ƴan sandan sun ki ba wa matan Enugu sai suka rike suka ce za su ci gaba da bincike a hakan matan da ta kama karan ta zo ta koma ta zo da duk zuwan da za ta yi wallahi sai Abba Kyari ya bata kudin mota ina ganin daga 10,000 zuwa 20,000 sai ya bata ita ma na Inugun za ta zo ita ma wo Inugun za ta zo ɗaya ne a cikin su mai dar hali wanda ita tana da relation da ina tunanin former minister lokacin Buhari ita ne take da wannan link da su shi ma sun insist din cewa yaron su ne ita wannan matan da ta mara complaint ta zo wajen ka sai ta ƙara zuwa wajen NSAS panel ka san wannan rikicin da aka yi na NSAS din nan kasa an sitin din panel ai na bincike haka ta je wajen ta yi complaint su kansu da aka ba su details abubuwan da yake tafiya because sun invite din IPO din na bincike da team leader mai bincike kesu yin musu bayani su kansu gamsu sai ka jajintawa Abba Kyari suka ce lalle wannan mutum ba karamin kokari yayi ba amma haka suka ba matan hakuri da yake ita ka zo da kuka ka zo da bukata ka san duk mutumin da ya zo wajen ka da bukata da kuka dole ka rarrashe shi sannan ta kara zuwa ta kai kara wajen wani senator Aduda wannan senator Aduda ina jin shi da ya ce to yanzu shi yana da wani hanya da za a je a yi DNA test a South Africa saboda haka za a dauki lawyoyin human rights I think human rights ko yes kuma za a dauki dan sanda shi team leader da ita matan da kuma yaro ina jin about 4 to 5 of them za a tafi da su South Africa za a ci DNA test
da ni samu da korafin matan nan shine yana iya yiwa an samu wata matsala ko wata almundahana wajen wannan gudanar da bincike na DNA din yana iya yiwa ba a gudanar da shi yadda ya dace ba wanda ya nuna da an yadda ya dace ba mamaki wannan dan ya zama nata tunda ta kawo har hoto da sauran abubuwa waɗanda suke nuna shaidunta na cewa danta ne
ai ka san DNA test ka tambaye kowaye is a straightforward to bincike ai duk abin da za a yi sample ne za a dauka su abubuwan su yawancin su is accurate ai DNA ko DNA ba guda daya aka ba DNA abin da nake so ka gane a cikin maganan DNA guda biyu akai bacin waɗanda ƴan sanda suka yi shi fawo Abba Kyari ba da aka je aka yi test nan bai ma san waye likitan ba bai san a ina likitan yake ba ka gane masu bincike daga cikin su sune su expert ne suka yi recommending din asibitin da za ta fi
ita wannan mata ya za ta yi wani mataki kuke so ta dauka tunda yanzu akwai maganar shi Senator Philip Aduda wanda za a fito waje saboda a tabbatar da DNA na gaskiya wanda babu ta ba a ciki yanzu kuni wani shiri kuke kan wannan
tana da options guda biyu na farko akwai senator da ta je ta yi wa magana idan zai iya karfafa yin bincike din ya daunan mutanen da ya alkawarin akan cewa zai kai su South Africa su ji DNA test in fine kaga zai tabbatar ana tabbatar da gaskiya ko kuma ta kara fada bincikenta har yanzu yaron yana orphanage home gidan marayu kuma wasu NGO ne suke daukar nauyi yaron baba yaro ɗaya bane har yanzu akwai kusan yara guda uku waɗanda sauran ma har yanzu iyayensu ba su fito ba shi yaro guda ɗayan shi ne wanda iyayen shi kunna nake gaya maka iyayensu hudu suka fito to har yanzu suna girman marayu kuma ana ɗaukan nauyinsu so in dai an samu kwakwaran shira insha Allah duk wani mai ɗa za a ba shi ɗan shi so ya dinga kawai shawarar da mata wannan ko bincike ya ƙara faɗaɗa bincike ta ƙara neman yaronta ko kuma nemi wanda zai dau nauyin wannan zuwansu zuwa South Africa din a je a ƙara DNA test din amma abin da nake ƙara jaddada maka a nan shine DNA test din an yi guda biyu
masu raro kun dai ji abin da ya faru ga wannan iyalai da ke fafutukan neman ɗansu kuma shirin ciki da gaskiya zai jira har sai an samu damar gwajin ƴaƴan halitta tare da tabbatar da iyayen Ilaja na gaskiya sannan za mu sake dawowa domin kawo muku labarin yanzu kan amadadin Nasira da Mayel Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya